sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na yammacin yau Juma'a 10 ga watan Maris na shekara ta 2023. Kafin ka ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai.
To Aisha, Iran da Saudiya sun amince su sake bude ofisoshin jakadancin su bayan shekaru da dama da suka kwashe ba sa ga maciji. Yan sanda a birnin Hamburg na kasar Jamus na ci gaba da kokarin gano dalilin da ya sa wani dan bindiga ya bude wuta a majami'ar Jehovah Witness a ranar Alhamis. Sannan za ku je da shugaban China Xi Jinping ya yi nasarar samun wa'adi na uku a matsayin shugaban kasar ta Sin, wani abu da ba a taba gani ba a tarihin siyasar kasar.
To kanin labaran kenan. A babin rahotannin mu kuma za a ji cewa 'yan Najeriya sun fara bayyana ra'ayoyinsu kan yadda suke son sabon shugaban kasar ya ga gudanar da ayyukan mulkin kasar idan aka rantsar da shi. Yayin da ake kokawa da rashin samun wakilcin mata a wato a sassan duniya, za a ji yadda aka gudanar da bikin alkalai mata a kasar Ghana. Za kuma a ji yadda wasu 'yan gudun hijira suke dogaro da kayan tallafi, wato abincin tallafi domin rayuwa a sansanonin gudun hijira a Tillaberry. Kamar kowane yammacin ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar. Sannan za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana, amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Iran da Saudiya sun amince su sake bude ofisoshin jakadancin su bayan shekaru da dama da suka kwashe ba sa ga maciji. Kasashen biyu sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa a yau Juma'a dangane da wannan matsaya da suka cimma a wani zaman sulhu da China ta jagoranta. Kafofin yaɗa labaran China ba su ba da rahoton wani yarjejeniya ba, ko da yake hakan ya kai ga cewa China za ya zammata abin alfahari ga wato hukumomin Beijing. Kafofin yaɗa labaran Iran sun wallafa wasu hotuna da ke nuni da yadda zaman sulhun ya wakana a China. Sai dai hukumomin Saudiya ba su ce ufan ba a lokacin da kamfanin dillancin labarai na AP ya yi kokarin jin ta bakin su. Yan sanda a birnin Hamburg na kasar Jamus na ci gaba da kokarin gano dalilin da ya sa wani dan bindiga ya bude wuta a majami'ar Jehovah Witness a ranar Alhamis. Wutar da dan bindigar ya bude ta yi sanadin mutuwar mutane da dama, yayin da wasu kuma suka jikkata.
In the morning, police in protective white suits could still be seen outside the building as a light.
Wakilin kamfanin dillancin labarai Associated Press kenan take cewa har yanzu a safiyar yau Juma'a an ga 'yan sanda sanye da kayan silke a kofar majami'ar suna gudanar da bincike yayin da dusar kankara ke zuba. Har yanzu a lokacin hada wannan rahoto, 'yan sanda ba su bayyana adadin mutanen da suka mutu ba, amma kafofin yada labaran kasar ta Jamus sun ce akalla mutum 7 sun mutu sannan 8 sun jikkata. Sai dai 'yan sandan sun ce daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu har da ɗan bindigar wanda suka ce shi kaɗai ya kitsa wannan hari. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya kwatanta wannan hari a matsayin mummuna, yayin da yake miƙa saƙon ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda lamarin ya ritsa da su. Ma'aikatar tsaron Birtaniya a yau Juma'a ta ce akwai yiwuwar ɗan hutun da ake samu tsakanin jerin hare-haren makamai masu linzami da Rasha ta ƙaddamar a kan Ukraine a ranar Alhamis ya ƙaru. Ma'aikatar ta ce rashin na buƙatar lokaci don tattara ƙarin makamai masu linzami kafin ta ƙara kai wasu hare-haren da za su iya yin tasiri a kan ƙasar ta Ukraine. A ranar Alhamis, rashin ta kai hare-haren sama waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutum 6, yayin da wasu ɗaruruwan dubban mutane suke zaune babu wutar lantarki.
An jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda 'yan kasar suke ta bayyana ra'ayoyinsu a game da yadda suke so sabon shugaban kasar ya gudanar da al'amuran mulkin kasar bisa la'akari da irin matsalolin rayuwa da kasar take fuskanta na halin matsi. Daga Abuja ga rahoton da Halima Abdulrauf ta haɗa mana.
Batun irin zato ko fata da ƴan Najeriya ke da shi akan zababban shugaban ƙasa wato Ashewaju Bola Ahmed Tinubu da kuma tsokaci akan irin salon shugabancin da zai iya amfani da shi na ci gaba da jawo muhawara a tsakanin ƴan ƙasar inda ake samun mabambantan ra'ayoyi. Wasu na kyautata zaton cewa shi Tinubu zai iya tabbaka abin azo a gani. Wasu kuma na shakku akan abin da za a iya gani idan aka kafa sabuwar gwamnati. Malama Lami Sumayya Murtala ma'aikaciya ce kuma ɗaya daga cikin iyaye mata da suke fafutukar ganin an inganta tsarin ilimi da samar da ayyukan yi ga ƴan ƙasa kuma ta ce
APC ce akai APC ce za ta hau idan dai har Allah ya sa shi wannan zababban da aka zaba ya hau kuma abin da muke masa fata shine ya duba abubuwan da suka faru a wannan gwamnatin tasu wanda yake ganin kuma ana kuka da shi kuma shi zai iya taimakawa ya farfado da abubuwan da suke faruwa tunda Allah ya sani kowa ya san halin da ake ciki a cikin wannan rayuwar a yanzu to ana kokawa kuma kukan nan yana kaiwa gare su da shi da yake so ya hau din yayi campaign Allah ya taimake shi kuma ya bashi sa'a da kuma waɗanda suke kai duk kowa ya san cewar ga halin da mu ƴan Najeriya muka shiga to fatan mu dai a gare shi shine ya duba ya ga halin da ake ciki kuma muna kyautata masa zato akan zai iya taimakawa da wasu abubuwa da dama wanda watakila mulkin sa zai iya gyarawa kuma abinda muke masa fata kenan saboda daga dukkan alamun irin abubuwan da ake ganin yayi a wancan lokacin da jiha guda daya ce ya mulka amma kuma an ga tasirin ta to wannan karan kuma Najeriya ce gaba daya ya duba koke-koken kowace jiha ya ga me jihar nan take bukata yayi kokari yayi mana wannan shine fata na a gare shi
ganin irin muhawar da ake ci gaba da tafkawa akan sabon gwamnati da za a kafa a watan Mayu da kuma bambance-bambancen ra'ayi a game da ayyukan da zababban shugaban kasa yayi a baya mai sharhi akan siyasa Malam Baba Yusuf yayi karin bayani akan irin abin da ya kamata ƴan Najeriya su gani a sabuwar gwamnati da za a kafa
a ra'ayina kuma a bisa abin da nake hange za a samu bambanci tsakanin mulkin zababban shugaban kasa Ashewaju Bola Ahmed Tinubu da kuma shi General Muhammadu Buhari shugaban kasa wanda yake kankarin mulki idan aka duba tarihi yanda Ashewaju Bola Ahmed Tinubu yayi aikin sa da mulkin sa a Lagos daga shekara 1999 zuwa 2007 yanda ya kawo ci gaba ta bangaren tsaro da cinikayya da samun kudaden shiga wanda suka yi tashin gwauran zabi daga inda ya same su zuwa suka yi fikira inda ba a taba zato ba ya kuma kafa turbar ci gaban Lagos daga wannan lokaci har zuwa yanzu kusan shekara 13-14 da ya bar mulki ana ci gaba da dora wannan ci gaba na Lagos akan abin da ya bari wa'annan su ne alamun irin kamun ludayin da muke tsammanin Ashewaju Bola Ahmed Tinubu zai kawo a mulkin sa na Najeriya mutane suna cewa Lagos karamar jiha ce amma in aka dubi Lagos Labour kamar karamar kasa ce kawai haka muna da wannan kyakkyawan zato mutum ne zakakuri to saboda haka muna kyautata zaton zai kawo wannan kwarewa da salon mulki da kuma jajircewa bangaren siyasa da tafi da al'amura na mulki da kuma salon siyasa saboda haka muna wa Ashewaju Bola Ahmed Tinubu muna masa kyakkyawan tsammani da irin mutanen kuma da zai tafi da su muna kyautata zai zabi mutane jajircacciyu waɗanda suka zama to zakarun gwajin dafi a tafi da al'amuran siyasa da ci gaban kasa
rahotanni dai sun yi nuni da cewa a zaben wannan karan matasa ne suka fi fitowa kada ƙuri'arsu dangane an samu sauyi ne ma'ana a shugabancin kasar ko menene matasa ke cewa akan sabon gwamnati za a kafa a watan Mayu mai zuwa Yusuf Jin A Yusuf ya ce
lura da abubuwan da suke fuskantar Najeriya babban al'amari shine abin da ya shafi tabarbarewar tattalin arziki wanda a yanzu Najeriya tana buƙatar shugaba da ya san tattalin arziki ya san yadda za a farfado da tattalin arziki cikin gaggawa to gaskiya ina kyautata ma wannan gwamnatin wato zato mai kyau
Ima Abdulrauf Muri Amerika daga Abuja Najeriya
A gaida Halima Abdulrauf Ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amerika a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa na Facebook, Twitter da Instagram yanzu ga Mahmud da ci gaban labaran duniya
To Aisha shugaban China Xi Jinping yayi nasarar samun wa'adi na uku a matsayin shugaban kasar ta Sin wani abu da ba taba gani ba a tarihin siyasar kasar A yau Juma'a kusan mambobin majalisar dokokin kasar 3000 suka kadawa shugaba Xi ƙuri'ar amincewa ya ci gaba da shugabancin kasar ta Sin wacce ita ce ta biyu a ƙarfin tattalin arziki a duniya.
Wa shen shi. Zhong yu Zhonghua Rinmin Gonghe Guo xianfa. Weifu xianfa quanwei
shugaba shi kenan cikin harshen Mandarin yake shan alwashin cewa zai ci gaba da gina China don ta samu bunƙasa a fannoni daban-daban. Sabon wa'adin shugaban zai fara aiki ne yayin da yake fuskantar kalubale daga wasu ƙasashen duniya ciki har da Amurka kan takaddamar yankin Taiwan da goyon bayan Rasha da kuma batutuwan da suka shafi take haƙƙin bil'adama. Wata ƙungiya mai nasaba da IS da ke ikirarin jihadi ta kashe aƙalla mutum 36 a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a wani hari da ta kai a gabashin ƙasar a cewar jami'an tsaro. Wasu da suka tsira daga harin sun ce dakarun gamayya na ADF ne suka kai hari kan fararen hula a ƙauyen da ake kira Mukundi da ke arewacin lardin Kivu wanda ke da tazar kilomita 25 daga lardin Beni. Sun fara kai hararen ne tun daga ranar Laraba kamar yadda shaidu suka ce. Hukumomin lardin Beni sun kai ziyara ƙauyen a ranar Alhamis a daidai lokacin da ake jana'izar waɗanda suka mutu.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A kokarinta na ganin cewar ta karfafawa mata gwiwa, Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe ranar 10 ga watan Maris domin bikin ranar mata alƙalai a faɗin duniya wanda ta ayyana da farko a shekara ta 2021. Daga Ghana ga wakilin muryar Amurka Idris Abdullah da rahoton yadda al'amura suka kasance a ranar bikin ranar ta duniya a Ghana.
Ranar 10 ga watan Maris 2022 ne aka fara bikin ranar alƙalai mata ta duniya karo na farko bayan Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana ranar a shekarar 2021 domin inganta daidaito da kuma shigar mata a matakai daban-daban na shari'a. Taken bikin bana shi ne mata masu adalci, mata domin adalci. Wato domin samun adalci ana buƙatar ƙarin mata masu adalci. Lauya Anas Muhammad ya yi ƙarin bayani game da bikin wannan rana.
Ana faka da al'umma wato muhimmancin a samu mata as alkalai domin mun mace ta samu magana abin ya bulla kotu wato za ta san kaman a'a ba forumu maza kawai bane akwai mata cikin na farko kenan na biyu kuma zan samu wanda za ta fahimce ni a matsayin na mace yana sa ma mata kwazo zai sa ba su tsoro ma wato in dai magana su ya bulla kotu kuma su san kaman kuma za a musu adalci na samu irin wanga dai yana sa ma yaran suke nan mata suna so su zama tace kuma kwazo to sun san kaman ne kokari su kuli akwai dama an zama wato jaji.
Adadin mata a sashen shari'a ya bambanta tsakanin kasashe. Da jimawa mata a galibin kasashe ba a ma ba su damar kada ƙuri'a balle su kasance a wani bangare na gwamnati, amma yanzu ci gaba da daukar ilimi ƴaƴa mata da muhimmanci ya sa mata sun fara hawa wasu matsayi da da maza ne suka mamaye. Alƙalumma da ma'aikatar shari'a ta Ghana ta fitar a shekarar 2022 wacce ta yi nazarin jinsin alƙalai a kowace kotu a Ghana. Fiye da kashi 42 cikin 100 na alƙalan Ghana mata ne. Wato jimilla Ghana na da alƙalai 403 a lokacin da aka yi ƙididdigar, kuma daga cikinsu 170 mata ne sai 233 maza. Lauyawunmu Zakari da ke ofishin Anthony General na Ghana ta ce samun yawan wakilcin mata a kotu wani ƙwarin gwiwa ne ga mata.
Ghana ma ne gaskiya mata kuma na form more than 50% of the population. So mata mun fi sanin maganan mu. So that in magana ya zo gaba, in jaji na mace ne ta san kanda magana ke tafiya because ita ma na mace ne kuma ta san kanda mata ke feel. So ta yi ya ta understand me shi ya fi na miji. And alhamdulillah yau muna da judges a cikin kotun mutum kasa haibisa. Abu ne mai kyau.
Lauya Anas Muhammad ya bayyana wasu alƙalai mata da suka yi fice a Ghana.
Kamar yadda muka sani, kamin mu samu Chief Justice Enin Yabuwa, mun samu Chief Justice biyu mata a jere, wato cikin Fourth Republic mu ma, wanda wato ya zama Chief Justice da ta ci shekaru da yawa ta fi kowa Justice George Wood mace ce, wato kenan ndai batun a samu mata as judges Ghana as gari ba mu baya duniya duka gabadiya.
Baya ga waɗannan alƙalan, akwai mai shari'a Sofia Akufu, wacce ta kasance babbar alƙaliya ta farko a kotun kare haƙƙin bil'adama na Afirka. lauya Humu Zakari ta yi wa alƙalai mata fatan alkhairi.
Bangara na ina ce ma mata judges, wai sannunku da aiki, kun yi kokari kwarai, Allah iya muku, Allah ya ba ku fahimta da gane wanda zai sa ku yi aikinku cikin adalci, tausayi kuma na ciki.
Idris Abdalla Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdalla. Yanzu kuma bari mu nufi Niger, inda hukumar kula da samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta tallafawa 'yan gudun hijirar cikin gida a jihar Tillabéri da kuɗaɗe da nufin sassauta wahalhalun waɗannan mutane da suka tsere daga matsugunansu na asali sanadiyar aika-aikar 'yan ta'addan arewacin Mali. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulemu Mune Barma, ya aiko mana ƙarin bayani.
Ɗaruruwan mutane maza da mata ne suka hallara a dandalin garin Ballayara na jihar Tillabéri domin karɓar tallafin da hukumar PAM ta saba bayarwa a kowane wata ga magidantan da tashin hankalin da ake fuskanta akan iyakar Nijar da Mali ya tilastawa arcewa. Kamar yadda aka saba a wannan karan ma, kowa ya zo da tikitinsa a hannu. Hasiyatu Usaini, wata dattijuwa da ta karɓi nata rabon, ta bayyana farin ciki a game da wannan yunkuri. Ta ce tashin hankali ne ya koro mu, amma tunda muka zo nan ba mu fuskanci kowace matsala ba. Muna yi wa PAM godiya da tallafin da take bamu. Ni tsohuwa ce, ba zan iya aikin ƙarfi ba, amma duk da haka ina kira ga PAM ta taimaka mana da kayan aiki ko ma wani iri ne, domin ba zai yi ba mutum ya jira kullum sai an bashi. Burema Isaka, magidancin da ke dauke da nauyin mutane akalla 14, ya kwatanta tasirin wannan tallafi a gare su 'yan gudun hijirar cikin gida.
Wallahi taimakon nan dai in ba da dan taimakon nan waɗansu ma wajen cikin mu ma da sun wace nan. Amma da taimakon nan da Allah ya sa muka zanna nan ba mu wace mutane ba su wace nan ba. A jimilla dai na tar samu jika 50 da wani abu. Mun gode musu kwarai kuma aiki tubarakallah ana yin shi gurgudo wanda hali yayi kuma babu kwaraniya babu tashin hankali a hankali kwance kowa na samu nashi kudi ya ta gyara harkar shi.
Lalacewar al'amuran tsaro a jihar Tillabéri sakamakon yadda 'yan ta'adda ke cin karansu babu baka a kasashen Mali da Burkina Faso yasa al'umomin garuruwan da ke kan iyakar Nijar tserewa daga matsugunansu don zuwa neman mafaka a wuraren da ba mahalli ba kuma aikin yi ko wata madogara. Dalili kenan WFP ke tallafa musu da ɗan abin masarufi. Abdullahi Sar shi ne shugaban ƙaramin ofishin PAM mai kula da jihohin Tillabéri da Doso.
Les opérations d'assistance alimentaire aux déplacés et réfugiés dans la région de Tillabéri.
Yace ayyukan rabon tallafi ga 'yan gudun hijirar cikin gidan jihar Tillabéri abu ne da ke gudana a dukkan manyan biranen gundumomin wannan jiha. Saboda nan ne mafakar irin waɗannan mutane da suka tsere daga garuruwansu ba shiri. PAM ce ke ba su tallafin abinci a kowane wata. Nan muna Ballayara, inda akasarin mutane suka gudo daga Banu Bangu saboda hare-haren da aka yi fama da su. Akalla sun kai mutane 4,000 a nan, inda PAM ke taimaka musu da abinci.
Ici on a environ 4,000 déplacés.
Matsalolin tsaro a jamhuriyar Nijar wani al'amari ne da ya samo nasaba daga aika-aikar 'yan bindiga da 'yan ta'adda a kasashe makwabta, wato Najeriya, Mali da Burkina Faso. An kuma yi katari lamarin na zuwa a wani lokacin da illolin canjin yanayi ke ƙara tsananta, wanda kai tsaye ke shafar sha'anin noma da kiwo a ƙasar da kashi 80 daga cikin 100 na al'umarta ke zaune a karkara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma. To, kada a manta a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 100.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe. Mahmud ya ci gaba da gabatar da shirin Duniyar Amurka.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Tun bayan da gwamnatin Amurka ta kaddamar da wani shiri a watan Afrilun bara wanda ake kira United for Ukraine, wato haɗa kai don tallafawa Ukraine, sama da 'yan ƙasar 113 ne suka yi ƙaura zuwa Amurka a cewar ma'aikatar tsaron cikin gida ta Homeland Security. Shin yaya rayuwar wasu daga cikin waɗannan iyalai da suka yi ƙaura take a nan Amurka? Batun da zamu duba kenan a shirin na duniyar Amurka na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To kamar yadda wasunku suka ji a farkon shirin, tun bayan da gwamnatin Amurka ta kaddamar da wani shiri a watan Afrilun bara wanda ake kira Uniting for Ukraine, wato haɗa kai don tallafa Ukraine wacce Rasha ta mamaya da yaƙi. Sama da yan ƙasar ta Ukraine 113 ne suka yi ƙaura zuwa Amurka a cewar ma'aikatar tsaron cikin gida ta Homeland Security. Maria Goncharova da 'ya'yanta maza biyu sun samu mafaka ne a ƙaramar hukumar Alexandria da ke jihar Virginia. Gidan da suke ciki shine na farko da suka fara zama wanda gwamnatin Amurka ta sama musu. A cewar Goncharova, koyon harshen Ingilishi ya taimakawa rayuwarta ta yau da kullun a Amurka, kuma duk da cewa ta buro mijinta a can Ukraine, sana hankali tana samun nutsuwa a nan.
Документы, все эти social надо делать, детей в школу, то есть
это такое. Да, мы из Америки, они мне такую до дома. Там самая мама ламбар там касается мусульман. На сакая ара амакарента, дипмини хакер нечки, он вот один доска габата. А майн за Абу Буа сунпаре день туа. Мне сабава аханкали, хария ара нава сунпаре зуа макарента.
Вроде уже ты так адаптируешься.
То дида чего, и тогда ахалента сунпаре сабава да заман Америка. Goncharova ta ce suna matukar kewar kasarsu ta Ukraine. Goncharova wacce kwararriya ce a fannin aikin tausar jiki da yayanta suna zaune ne a birnin Nova Kakova da ke yankin Kherson a Ukraine kafin Russia ta mamaye kasarsu da yaƙi. Mark mai shekaru 7 na ɗaya daga cikin ƴaƴan nata ya kuma ce ba zai manta da ranar da yaƙin na Ukraine ya barke ba. Mark ya ce mun kasance cikin farin ciki a lokacin da muke Ukraine. Amma kawai sai muka ji yaƙi ya ɓarke. Mahaifina da mahaifiyata ne suka tashe ni ina bacci, ni ban ji komai ba. Da na tashi sai na ga an shirya akwatuna. Na ɗauka za mu je wani wuri ne, amma sai mahaifiyata ta ce min yaƙi aka fara. Stefan mai shekaru 13 shi ne ɗan Goncharova na farko, shi ma ya ce ba zai manta da wannan rana da yaƙin ya ɓarke ba. Stefan ya ce kwatsam sai na ji mahaifiyata tana ta ihu, ku tashi ku tashi, na ɗauka za mu yi tafiya ne. Na kuma ɗauka tafiya ce ta albishir, amma sai na fahimci cewa yaƙi ake yi. Har zuwa wannan rana mai kamar ta yau Goncharova ba ta samu lasisinta na buɗe shagon yin tausa ba. Halin da ake ciki, mijinta na can a ƙasar ta Ukraine yana aikin tukin babban mota, yana kuma aiko musu da kuɗaɗe kamar yadda ta ce. A cewarta ba ta da niyyar komawa Ukraine ko da yaƙin ya tsaya, amma babban burinta shi ne ta ga ƙasarta ta yi galaba a wannan yaƙi don ta samu haɗuwa da mijinta su kuma sake buɗe sabon rayuwa a nan Amurka. Kafin mu ƙarƙare shirin ga wannan saƙon.
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diplomasiyya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka.
Tare da ni Mahmud Lalo. To masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na Duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Karina Bafarziyan da ta hada asalin rahoton, sai Julie Leathers Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
An gaishe ka Mahmud. Yanzu kuma sai ka ɗan daga cikin ra'ayin da kuma saurare kuka aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Gambo Barau Fataskun tsohuwar kasuwa Fataskun jihar Yobe Najeriya. Yace muryar Amurka ku mika min sako na zuwa ga ƴan uwana al'umman Najeriya da cewa duk abin da Allah ya kawo mana shine daidai. Batun ƙara lokacin zaben gwamnati Allah ya sa haka shine mafi alkhairi a ƙasar mu da rayuwar mu. Dan haka mu ci gaba da addu'ar Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya. Amin. Sakon Ado Salati goma ga Annabin Rijau yace gaskiyar magana ni dai ban ji dadin dage zaben gwamnati da na ƴan majalisun dokokin jihohi da INEC kai ba, domin hakan zai iya ƙara jefa talakan Najeriya cikin wani hali. Amma ina addu'ar Allah ya sa yin hakan shine mafi alkhairi a gare mu. Sai sakon haɗin gwiwa daga Sani Gulle Kampala Malam Maduri jihar Jigawa da Alhaji Aska Driver Kampala Malam Maduri da shugaba ɗan tsirya gwamnatin masu rake duk a tarayyar Najeriya suka ce a gaskiya ya kamata malaman addini na cikin ƙasar mu Najeriya su cire son zuciya su tashi tsaye domin faɗa masu hannu da shuni gaskiya akan cire haƙƙin Ubangiji a cikin zuciyarsu, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Qur'ani mai girma. Ganin yadda yawaitar munanan iftila'in gobara ke ci gaba da leƙo mu a manya-manyan kasuwanni da gidaje. Sakon Shehu Adamin Rijau yake tabbas ba mu ji daɗin ɗage zaben gwamnati da na ƴan majalisun dokokin jihohi ba da INEC ta yi bayan mun gama shiryawa tsaf domin gudanar da shi. To amma muna fata Allah ya sa haka shine mafi alkhairi. Amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Babba Haruna Bajoga yace muna jinjina bisa ga yadda wata kungiya a jihar Kano ta jagoranci tattakin nuna kinjinin tashin hankali a lokacin zabe. Da fatan Kanawa da sauran al'umman Najeriya za su yi zaben gwamnati cikin salama.
An gaishe ki Zarahu Aliyu Fage. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To Iran da Saudiya sun amince su sake buɗe ofisoshin jakadancinsu bayan shekaru da dama da suka kwashe ba sa ga maciji. Kasashen biyu sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa a yau Juma'a dangane da wannan matsaya da suka cimma a wani zaman sulhu da China ta jagoranta. Kafafun yaɗa labaran China ba su ba da rahoton wani yarjejeniya ba, ko da yake kaiwa ga cimma wannan matsaya zai zama abin alfahari ga hukumomin Beijing. Kafafun yaɗa labaran Iran sun wallafa wasu hotuna da ke nuni da yadda zaman sulhun ya wakana a China. Sai dai na Saudiya ba su ce uban ba a lokacin da kamfanin dillancin labarai na AP ya nemi su yi bayani kan wannan lamari. ‘Yan sanda a birnin Hamburg na kasar Jamus na ci gaba da kokarin gano dalilin da ya sa wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a majami'ar Jehovah Witness a ranar Alhamis. Wutar da ɗan bindigar ya buɗe ta yi sanadin mutuwar mutane da dama yayin da wasu suka jikkata. Har zuwa lokacin haɗa wannan rahoto, ‘yan sanda ba su ayyana adadin mutanen da suka mutu ba, amma kafofin yaɗa labaran ƙasar ta Jamus sun ce aƙalla mutum bakwai sun mutu sannan takwas sun jikkata. Sai dai 'yan sandan sun ce daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu har da ɗan bindigar wanda suka ce shi kaɗai ya kitsa wannan harin. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya kwatanta wannan hari a matsayin mummuna yayin da yake miƙa saƙon ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda lamarin ya ritsa da su. Ma'aikatar tsaron Birtaniya a yau Juma'a ta ce akwai yiwuwar ɗan hutun da ake samu tsakanin jerin hare-haren makamai masu linzami da Rasha ta ƙaddamar a kan Ukraine a ranar Alhamis ya ƙaru. Ma'aikatar ta ce Rasha na buƙatar bo lokaci don ta tattara ƙarin makamai masu linzami kafin ta ƙara kai wasu hare-haren da za su iya yin tasiri a kan ƙasar ta Ukraine. A ranar Alhamis, Rasha ta kai hare-haren sama waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutum shida, yayin da wasu ɗaruruwan dubban mutane suke zaune cikin duhu.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin wannan namu. Sai kuma a dakace shirin yau da gobe, sannan idan Allah ya kai mu da dare wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma producer mu Julie Lathers Gresham da engineer mu na yanzu Mr. Chang, ni Aisha Mu'azu nake cewa ka ƙarasa wani lafiya.